بهم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري wahlul uqratan min lisani yafqahu qawli bayan haka yan uwa ina mana gaisuwa ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullah sannan kuma ina baku hakuri bisa ga zuwa na a makare wannan ya faru ne saboda ban sami yanayi na koshin lafiya da zai sa in zo a lokaci ba kuma duk da haka na bi ta gidan malam Abdulwahab dan ya zo a madadin kansa da ni amma kuma shi ma yana cikin matsalolin da ba zai iya zuwa ba da haka dole na taho a daddafe dan kila waɗanda suka zo daga wurare masu nisa idan ba su ji sauti na ba za su ga cewa ban kyauta musu ba kuma ba tare da sun ji kwakkwaran dalili ba tsakani da Allah wannan shine kawai abin da ya kawo ni babban abin da aka ce za mu yi magana a kai a cikin wannan haduwa ta mu ta yau mu'amala to amma ba zai iya yiwuwa din ba kamar yadda na riga na faɗa muku abin da kawai nake so in tunatar da mu cikin takaitattun mintuna har kafin lokacin da za ku harhaɗa abin da ya sauƙaƙa na taimako ina so in tunatar da mu abin da na sha maimaita mana shi a wani lokaci a wurin karatuttukanmu Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya halicci ɗan adam ya kuma fifita shi a kan sauran halittu ya ce walaƙad karramna bani adam وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا حقيقه من girmama dan adam sannan mun dauki dan adam a cikin teku da kuma kan fako a cikin teku ta hanyar hore masa kayayyakin sufuri na jiragen ruwa manya da kanana wanda ke zirga-zirga da ɗan adam daga wannan gaba zuwa waccan gaba mun ɗauke shi a sarari ta hanyar hore masa dangin ababen hawa waɗanda ake amfani da su tun da kamar raƙuma dawaki shanu da makamantansu da kuma waɗanda ake amfani da su a yau a zamanance wanda ɗan adam ke yin amfani da su domin cinye tazarar tafiya daga wannan gari zuwa wancan gari warzaqnahum min at-tayyibat kuma mun arzuta ɗan adam din nan min at-tayyibat daga dangin abin da ake kira at-tayyibat shine dukkan wani dangin abinci ko abin sha wanda yake na halal wanda baya dauke da guba da za ta yi barazana ga rayuwar ɗan adam sannan baya lalata hankalinsa ko rikita masa lissafin kwakwalwarsa wa faddalnahum ala katirin mimman khalaqna tafdila mun fifita dan adam akan da yawa cikin abin da muka halitta dan adam ne halittar da domin sa ne ubangiji subhanahu wa ta'ala ya samar da ababen more rayuwa masu dimbin yawa a cikin ƙasa domin mu ne ubangiji subhanahu wa ta'ala ya shimfida ƙasar kanta domin mu ne ubangiji subhanahu wa ta'ala yake saukar da ruwa domin mu ne ubangiji subhanahu wa ta'ala ke fitar da tsirrai dan mu ubangiji ta'ala ya halitti dabbobin da ake kira dabbobin ni'ima wal an'ama khalaqaha lakum fiha dif'un wa manafi' wa minha ta'kulun wa lakum fiha jamalun hina turihuna wa hina tasrahun wa tahmilu athqalakum ila baladin lam takunu balighihi illa bi sikkil anfus inna rabbakum lara'ufur rahim wal khayla wal bighala wal hamira litarkabuha wa zina wa yakhluqu ma la ta'lamun Al'an'am suna nau'ikan dabbobi guda hudu tumaki da awaki da kuma shanu da raƙuma ubangiji ta'ala ce ya halicce su ba don kowa ba sai don ku bil adama lakum fiha dif'un wa manafi' kuna da abin da ke dumama jikinku fiha a cikin waɗannan dabbobi wa manafi' kuma kuna da dangin amfani mai dimbin yawa game da waɗannan dabbobi abin da ake kira cewa abu mai dumama jiki da gajin waɗannan dabbobi ne ake sarrafawa ko a yi bargo ko safa ko riga ta sanyi ko hula ta sanyi ko abin rufa da sauran makamantansu. Sannan madara da ake samu ta shanu aba ce wadda ke dauke da sinadarin da ke dumama jiki, wannan ke sa kaga mai makiyayi ba fulata ne a cikin dajin Allah. Duk ruwan sama na damina, duk malka-malka da ake yi, baya da wani babban tufafin da zai lullube jikinsa ya kare shi daga farmakin sanyi, amma amfani da madarar dabbobi ke sa baya kamuwa da mura. Wannan ke sa ka gansu lokacin sanyi na hunturu ba sa kamuwa da mura, saboda a jikin madaran nan ta shanu akwai sinadarin da ke sanyaya jiki, ta yadda sanyin da ke shiga daga jiki, wato yake dumama jiki nake nufi, sanyin da ke sanyaya jiki, sinadarin da ke dumama jiki din ya kai matuƙa ta yadda zai iya daidaita yanayin jikin ɗan adam, a samu abin da ake kira at-tawazun tsakanin daraja ta sanyi da kuma daraja ta zafi, ta yadda ba zai kamu da cuta ko laulayi ba. Shine lakum fiha dif'un wa manafi', sannan ga dangin amfani mai yawa. Wa minha ta'kulun, daga cikin su ne kuke ci, su irin waɗannan dabbobi. Sannan kuma tahmilu athqalakum ila baladin lam takunu balighihi illa bi sikkil anfus, wato suna dauke da kayayyakin nauyi, kaya da kuke dorawa a bayan su, ko ku yi laftu, ko ku sa a taiki, ko ku yi dukkan abin da za ku yi, su kai muku zuwa gari mai tazarar nesa waɗanda ku ba za ku iya kaiwa ba inda kanku dai. Dukkan wannan Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya yi su domin girmama ɗan adam da karrama shi. Don haka ne a takaitun takaitawa waɗansu malamai ke cewa shi ɗan adam shine sayyidul kainat, wato shine shugaban dukkan kasattatu, shine shugaba cikin halittan Allah subhanahu wa ta'ala. Ko shakka babu darajarsa ba daidai take da ta dabba ba, domin an yi dabba ɗin don shi ya mulu da ita. Ko shakka babu darajar ɗan adam ba daidai take da ta aljanu ba, domin a cikin aljanu babu manzanni, babu annabawa, sai a cikin bil'adama. Ko shakka babu darajar ɗan adam ta ɗara ta sauran dangin halitta. Inda ma malamai suke tattaunawa ko ake kai kawo ɗin zantuka shine wane ne ya fi falala tsakanin ɗan adam da mala'ika. Amma duk da haka zance mafi inganci wanda dalilai za su karfafe shi, ɗan adam ne yake da falala da daraja sama da mala'ika. A nan gurin idan na ce ɗan adam, ina nufin a matsayinsa na jinsi, ba a matsayinmu na ɗaiɗaiku ba, don ba za a ɗauke ni ba yanzu ni yadda nake, ko a ɗauke ka kai da kake saurare na a ce ka fi mala'ika Jibrilu, ko ka fi Mika'il, ko ka fi Israfil. Amma ko shakka babu a cikin jinsin ɗan adam ne aka samu annabawa, aka samu manzanni, aka samu ma wanda Allah ya ambace shi da cewa shi ne kalifansa a ban ƙasa, shi ne annabi Adam alaihi salam. Saboda girman darajarsa aka samu mala'iku suka faɗi suka yi sujada a gare shi. Kuma a cikin ƴan adam ɗin ne aka sami shugaban annabawa, cikamakin manzanni, farin jakada shugaban mu annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, wanda shi ne sayyidul makhluqina gaba ɗaya, shugaban dukkan halittun Allah. Dukkan wannan daraja da Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya wa ɗan adam, ya karrama shi, ya fifita shi, za ta ci gaba da ɗorewa ne a matsayinsa na mai daraja a nan gidan duniya, mai daraja a gobe kiyama, idan ɗan adam ya yi amfani da ɗan adantaka ɗinsa ba tare da ya mayar da kansa ci baya ba, ba tare da ya yi da baya da baya ya nemi komawa sahu na dabbobi ba, koma wani lokacin ɗan adam ya kasa kaiwa ga dabba. Yaya ɗan adam zai yi ya ci gaba da tsare siffarta ta ɗan adam? Kar ya kasa dabba, kar kuma su yi kunnan doki shi da dabba. Ubangiji subhanahu wa ta'ala da ya halitta ɗan adam ɗin da wannan matsayi, cikin mu ne Ubangiji ta'ala ya turo manzanni domin mu ƴan adam ɗin, rusulan mubashirin wa munzirin li'alla yakuna lin-nasi 'ala Allahi hujjatun ba'da ar-rusul wa kana Allahu 'azizan hakima wa ma nursilu mursalina illa mubashirin wa munzirin ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق واتخذوا اياتي زوا كرشن ايا دومو ني اوبانجيجي سبحانه وتعالى يسو كدل لتتفاي دكي قنشر شريا لتتفان دا مكة سن سونان سو دوتان دا بمسني با باب وانا النبي ابن كسافة يزو دا لتافي إلا إياكا بيان سونا يلي تتفان دا اكا بينا منا زبوراتي كتيتا النبو داود عليه السلام da taurata annabi Musa da linjila ta annabi Isa alaihi salam da kuma alqur'anin da aka bayo shugaban mu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Waɗannan manzanni da suka zo da latatafai da Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya saukar, bai saukar da su ba haka kawai ba tare da wata manufa ba, bai kuma turo da manzannin ba haka kawai dan a tarihi a ce an taba yin waɗansu mutane sunan su annabawa cikin su akwai Shu'aibun da aka tura birnin Madina ko annabi Musa alaihi salam ko annabi Isa kadai wannan ba ita ce manufar ba babbar manufar turo da manzanni shine dan mutane su yi musu da'a su riki shiriyar da suka zo da ita kowane annabi a zamanin da aka turo shi shi kadai ne ke da wuka da nama a hannunsa ta hanyar shar'anta al'amura da tsara dokoki da umarni ko hani ne da ya kamata dan adam ya gudanar da rayuwarsa dan haka ubangiji ta'ala ce wa ma arsalna min rasulin illa li yuta'a bi idhnillah da dai bamu taba toro da manzo ba sai dan mutane su yi masa da'a da iznin ubangiji subhanahu wa ta'ala to bin wannan littafi da aka turo a kowane zamani da ka samu kanka a ciki da rike siriyar manzon da aka turo a zamaninka shine abinda zai lamunce maka zama a matsayin dan adam din da ubangiji subhanahu wa ta'ala ya karrama ya mutunta ya kimanta ka yi rayuwa mai dadi a nan gidan duniya kamar yadda bijirewa wannan littafin da aka turo a zamaninka ka wuce wa tsarin manzon da aka turo maka shine zai mayar da dan adam ya ci baya ba ma wai kunnin doki da dabba ba har ya kasance ya kasa kaiwa ga dabba ubangiji subhanahu wa ta'ala ya faɗa a cikin suratul a'raf wa laqad zara'na li jahannama katsiran min al-jinni wal-ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal-an'am bal hum adall ulaika humul ghafilun ya faɗa cikin suratul furqan inhum illa kal-an'am bal hum adallu sabila ya faɗa a cikin wata surar daban والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم وأن آيوي قد أكو دوك نسا أبن سكي نونا وديني سيوا لن أدم أكولوك تندزي إيا زون توا يسا مكان سديدي وديدا دبا كوكم يكسن تيا كاسك ودبا بعد من كومي با إذن يكاسبين سلير دا أكتولو منزان الله صلى الله عليه وسلم دا إتا يكاسبين كوير ور دا القرآن ميجر ما يكون ساه sa'ilannin zai samu kansa a matsayi na ci baya wanda ya sauko daga daraja ta dan adam dinsa zuwa ga wani matsayi daban imma dai daidai wa daidai da dabba kamar yadda Allah tace inhum illa kal an'am imma kuma ya kasance ya kasa kaiwa gare ta balhum adallu sabila wato ya mafi dabba dawowa kasa da kuma wato ainihin karamin matsayi dan haka ya ƴan uwa a matsayin mu na bil adama babban abin da ubangiji subhanahu wata'ala ke nema a gare mu bautarsa shi kadai ba tare da mun hada shi da kowa ba dukkan abin da aka yi a gidan duniyan nan na kayayyakin da muke moruwa da su a cikin rayuwar mu abinci ko sutura wurin kwana ko abin hawa matar da za ta dauke wa namiji kewa ko namijin da zai dauke wa mace kewa dukkan waɗannan ubangiji subhanahu wata'ala ya samar mana da su ne dan mu samu sukunin yi masa bauta din ba wai dan saboda su ne sanadiyar halittar mu ba ba wai ubangiji ta'ala ya halitte mu ba ya zanto wai manufar halittar shi ne dan mu ci mu sha mu yi sutura mu gina gidaje mu hau abin hawa mu samu matar da za mu shakata da ita kawai a ce dan wannan ne ubangiji subhanahu wata'ala ya halitte mu ba dan wannan bane ba ubangiji ya halitte mu ne dan mu bautata masa shi kadai ba tare da mun hada shi da kowa ba dan mu bi tsarin koyarwar manzansa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da abin da ya shafi ci da abin da ya shafi sa da sutura da wurin kwana dukkan waɗannan waɗansu ababai ne da aka halatta wa dan adam su domin ya kasance ya moru da su kuma ya samu kwarin gwiwa da kazarkazar din yadda zai yi wannan abin da aka halitte shi shine bauta to da wannan ne a yau kuma wannan abin da aka halitta a matsayin abin da zai tallafa mana mu yi bauta sai da yawan mu muka mayar da shi kamar dama an halice mu ne domin sa kai ka ce an halice mu domin mu ci mu sha kadai da sutura kamar an halice mu ne kadai domin mu gina gidaje kamar an halice mu ne kadai domin mu mori da sauran kayan rayuwar duniya wannan ita ce manufar ta yadda idan mutum ya zo duniya ba tare da yayi daya daga cikin waɗannan al'amura ba kamar yayi zuwan banza karshe yana jira a tambaye shi dan me ba kai daya daga cikin waɗannan al'amura ba dan haka abinda nake so in ja hankalinmu bayan dukkan wannan muqaddima muna cikin wani irin lokaci da yanayi
wanda kowane dan adam babban abin da yake bukata a wurin sa, ya zai ya samu sa'ada, ya zai samu walwala da kwanciyar hankali da hutun zuciya. Amma hanyar da zai bi wajen neman kwanciyar hankali din da hutun zuciya din da walwala da shakatawa, ya kasa gane wace hanya ce. Akwai wanda zai tsammanin babban abin da zai tabbatar masa da walwala da hutun zuciya da kwanciyar rai shine ya zai samu dukiya. Inda ya samu dukiya, bukata sa ta biya. Matukar ya dara sa'a a fagen neman kuɗi, yana da mankudan kuɗaɗe a je a banki wanda ke iya sayan abin da ya ga dama da su a lokacin da ya ga dama, yana ganin wannan ita ce gaya ta sa'ada ta bani Adam. Ya kai makura kenan a wajen kwanciyar hankali da walwala. Da haka wanda ya ɗauki wannan a matsayin aƙida zai ta neman kuɗi nan ta kowace irin hanya, ta hanyar kwace, ta hanyar sata, ta hanyar damfara, ta hanyar 419, ta hanyar alƙawarin ƙarya, da dukkan wata hanya da yake ganin in ya bi zai samu kuɗi. Ko mummunanta, yana ganin in ya samu daga baya hankalinsa ya kwanta, ya san yadda zai yi sasanta shi da Ubangiji. Saboda haka aikin da ya sa gaba kenan. Wannan ta sa amana ta yi ƙaranci a cikinmu, wannan ta sa ayyuka na ɓarna suka yi yawa a cikinmu, sata da fashi da makami da algushu wajen sayar da hadar mu a kasuwa da yin rantsuwa ta ƙarya, domin kowanne ya makance gani yake kwanciyar hankalinsa a duniya shine ya kasance yana fito. Wani kuma bai hararo kwanciyar hankali a cikin samun kuɗi ba, babban abin da ya hararo kwanciyar hankali a cikinsa da walwalar zuciya shine ya zai samu mulki ko mukami. Mulki wanda yake na gargajiya, ko da kuɗi ya bayar a naɗa shi, shine shantali, shine gayaki, shine wane na wani gari ko na wata masarauta ko na ƙauye. Yana ganin idan ya yi wannan, ya samu wani tsumma ya zagaye kansa da shi, ya taho ana cewa yallaɓe ana darewa, ga shi nan ya taho shine shantalin gari kaza, ko gayakin gari kaza, ko ɗan masanin gari kaza, ko galadiman gari kaza, ko wane ne ɗin gari kaza, hankalinsa ya kwanta. Da haka duk yadda zai yi nemi wannan matsayin, zai tara kuɗi don wannan matsayin, zai yi tsafi don wannan matsayin, zai binne daki da ransa don wannan matsayin, ya binne sa da ransa don wannan matsayin, ya yi dukkan abin da zai a duniya don ya kai ga wannan matsayin. Don yana ganin idan ya kai ga wannan matsayin, ya kai makura ta kwanciyar hankali da walwala da jin daɗi. Wani kuma bai hararo sa'ada da kwanciyar hankali a mulki ba, a inda ya hararo ko ya leko kwanciyar hankali da walwala a wurin ƴamace ne. Inda ya samu ƴamace wadda yake da sha'awa ya kwanta da ita, bukata su fara ga tabiya, a kan mace zai bada dukkan dukiyarsa, a kan mace zai iya rasa hasarar mukaminsa da matsayinsa, zai iya zubar da dukkan wani gilba da mutunci da kima da yake da shi kan ya dace da wance. Kuma in yayi takara da wani akan neman wance, zai iya wa wani kowane irin sharri, ko ma ya raba shi da rayuwarsa, ko ya sa a kore shi daga aiki, ko dukkan wani abu akan wannan ƴamace din. Dangane yake samun wance a tsawon waɗansu mintuna ko awanni, ya shakata tare da ita, ya riga ya gama samun kwanciyar hankali da walwala a rayuwarsa. Wani kuma baya ganin kwanciyar hankali a nan, a inda yake ganin kwanciyar hankali a sauraron kaɗe-kaɗe da waƙe-waƙe, dukkan wani sabon kasar da zai kunno kai a cikin kasuwa na wani shahararren makaɗi a gida ko a waje, na goge ne, na kutugi ne, na dundufa ne, molo ne, taushe ne, kotso ne, ko kuma a'a kaɗe-kaɗe ne da waƙe-waƙe na ƙasashen Indiya ko Amerikawa ko waɗansu mutanen da wani lokacin ma baya jin yarensu, zaginsa aka yi, cin mutuncinsa aka yi, shi dai matukar tsirkiya ta yi ƙara ya ji, bukatarsa ta biya. Akwai wanda wannan shi ne bukatarsa, yana ganin ruhi da kwanciyar hankali yana cikin wannan. Lokacin da yake jin gogen ko yake jin algaitar ko jita ɗin ke motsawa, a wannan lokacin baya tuna kowa a duniya, ba kuma ya tunanin komai a duniya, gani yake yana cikin wata duniya daban wanda ba mai tarayya da shi a ciki, sai mai tunani da hankali irin na shi. To kaga wani wannan yake kallo a matsayin sa'ada, wanda kuma ba wannan yake kallo a matsayin sa'ada ba. Abin da yake hangowa a matsayin sa'ada da kwanciyar hankali da walwala da jin daɗi shine ya sha kayan maye, ya samu giya, ya sha, ya bugu, ko ya zaka tabar ya zuka tabar wiwi ko ya shaki sholisho kawai ya rinka ganin kamar yana tafiya akan gajimare ya rinka wa mutane kallon hadirin kaji yana ganin mutane bibiyu yana tafiya yana kallon inwarsa yana tafiya yana kallon kafadar dama da kafadar hagu haka yana ganin kwanciyar hankalinsa kenan a wannan lokacin ya hau ya fi dan sarki sarauta ya fi gwamnati da jiniya jin daɗi a rayuwa lokacin da ya zuki tabar wiwi ko ya kora giya ya yi marisa ya bugu lilis yana ganin ƙarshen sa'ada kenan a rayuwarsa bai damu ba a wannan lokacin gani yake shi dan sarki ne wani dan uwa yake bani labarin cewa wani mashayi ya sha ya bugu ya taka mota daga wani gari zashi wani gari yana cikin buguwarsa sai ga kuma wani gwamna ya taho da jiniya ana masa jiniya irin motocin nan da ke gaba masu fitilan nan da zojoji allalin kokai da bindiga yace kawai sai tana fitewa shi fa yanzu ya fitan sarki sarauta saboda shi ba buge yake dindin yace to yau za a yi tsaya na ga wanda yake mulki tsakanin ni da gwamna kawai ya danna motar sai nufi inda gwamnonin suke ya yi kansu ɗan escort ɗin na malam da suka dare gwamnan baya dare wannan baya da ya kalli kansa ya ce ashe akwai wanda ya fi gwamna gwamnati to kaga a nan gurin in bayan da yana cikin wata duniya daban wanda ba irin tamu ba ya za a mutum ya yi irin wannan taron aradu da ka to mai irin wannan gani yake wannan shine kwanciyar hankalinsa da jin daɗi da morewa babu abin da zai kwantar masa da hankali sama da wannan akwai kuma wanda yake tunanin sa'ada da kwanciyar hankali da samun walwalar zuciya wajen ɓata lokacinsa wajen kallon wasanni wasa kowane iri in ma kallon ƙwallon ƙafa ne a basketball ne badminton ne kowane irin wasa wani damba na gargajiya ya je yana ihu yana kallo wani wrestling wani kokowa irin ta cikin gida wani kokowa irin ta turai wani wasan boxing wani zai ta yi wasan snooker tun daga karfe 9 sai karfe 3 ta yi na dare ba tare da ya farga ba gani yake a cikin wannan kwanciyar hankali take wani dara wani karta kowanne da irin jarrabar da ya samu kansa a ciki kuma gani yake wannan abin shine kadai jin dadin rayuwa ba abin da zaka yi kamore a duniya sai wannan to amma karshe idan ka bi kowanne a tafarkinsa da yake kai akan abin nan da yake tsammanin cewa shine rayuwa mai dadi take a ciki ka samu wanda yake kara 5 ko 6 yana yi ka tambaye shi wata irin sa'ada ka samu daga lokacin zuwa yau wallahi idan zai yi wa kansa adalci zai ce ban samu komai ba ka samu wanda kawai aikin sa ya bi kyamaci ya bi budurwa ya bi bazawara ya bi matar aure ya bi yar karama ya bi yar tsaka tsakiya ya go da take cikakkiyar mace ta san abin da take ya bi shashasha susuwa yar talla ya bi koila ya go da babu komai a kirjinta ma sai irin abin da ake cewa ta fara kirgen dangi maman da ke kirjinta ma din bai wuce kan botun ba duk ya bi waɗannan ka same shi ka ce masa dan Allah ka samu kwanciyar hankali kana jin ka gamsu yau baka sha'awar ya mace zai ce maka sam Ibn al-Jawzi a cikin littafinsa Sayyid al-Khatir ke cewa inda za a tarawa mutum matan duniya gaba daya ya kasance ya neme su gaba daya kowace ya je da take sai guda daya kawai ta zo ta wuce ta gaban sa a ce amma banda wance ita ce kadai bai sani ba to sai ya rinka tsammanin tattare da wance akwai abin da sauran matan duniya ba su da shi to dan saboda haka in dai wannan da ya zaka dan ka samu kwanciyar hankali zinace neman karuwai ko ƴan mata ko ƴan talla ko menene wallahi babu yanda za a yi ka samu sa'ada a cikin rayuwarka hankalinka ba zai kwanta ba ba za ka samu walwala din ba wanda kuma yake tsammanin kuɗi ke kwantar da rai kuɗi ba sa kwantarwa da mutum hankali kuɗi kara tayar maka da hankali suke yi na taɓa buga mana misali kuma na sha faɗa mana cewa a yanzu daga cikinmu nan wurin talakan da sai ya fita zai samu naira 20 ko 50 da kyar irin jin daɗin da yake ciki ya fi wanda manyan attajirai suke ciki a garin nan a nan gurin yanzu zai zo ya zo wa'azi bayan an tashi ma shi har yanzu lokacin bacci bai ba ya je gindin mai shayi ya ta hira da shi a dora a gama ya je can gurin a gama ya je can barci ya dauke shi ya tashi ya tafi gidaje ya kwance sa cikin kwanciyar hankali in kana so ka hada shi da tashin hankalin farko a rayuwarsa ana tashi daga wa'azin nan yana shirin zai shiga gida kirawo shi ka ce wallahi wani alhaji ne ya aiko ga zakatun naira 100 an ce ta kace 100 to tashi hankalinsa na farko ya zai yi kirga dan kudi irin wannan ba su taba shiga hannunsa ba adam babban bala'insa na farko kenan ya zai kirga na ɗaya kenan idan ya kirga din inda ba wanda zai ganshi lokacin da yake kirga to ya za a yi shi kuwa ina zai shiga inda wannan wanda kullum a waje yake ina zai shiga na biyu a ina zai ajiye kafin gari ya waye da kuma idan an gari ya waye da me za a fara wannan kudin baya san in yaje gida matarsa ma ta sani dan bala'i to kaga babban masifa ta farko kenan to da me za a fara gobe da safi kuma ya za a aikar wani ya gane a iya cin hatsi a baboye a daddafe to babban abin da yafi wannan bala'i inda bukatarsa a duniya ita ce naira 50,000 yanzu da ka bashi naira 100,000 sai bukatarsa ta zama naira 500,000 domin duk wanda yake gidan haya idan ka tambaye shi me babban matsalarka a duniya zai ce babban matsalata a ce Ubangiji ta'ala ya hore min gidana ba ko da a karka sala ne dan guntun gatarinka ai yafi ba ne a karka sala kake dai ko a ina ne yace ai ko dan karami ne ai ko da kwata na samu ya ishe ni daga lokacin da ka je ka bashi gida kwata mai daki uku ɗaya ɗakin nashi ɗaya na matarsa ɗaya na yara idan ka tambaye shi yanzu yayi bukata ka da ta rage ma a duniya sai wallahi ina ma dai mutum ya samu gida mai ɗaki hudu dan mutum ya kara aure kullun da mace ɗaya kaman fasto idan ya kara ɗayan zai zo da bukatan kara ta uku idan ya kara har zai zo bukatan kara ta hudu idan ya kara ta hudu zai bukatan ina ma kuma ɗakunan yara guda biyu ne dan ɗakin maza daban ɗakin mata daban yara a cakuɗi maza da mata ɗaki ɗaya ana nan to kuma idan mutum ya baki ma ba inda zai kai su kwana ana nan ya samu duk wannan bukatar to kuma gida kamar a can wajen inda babu titi karan fadi sunan wata unguwar 'yan unguwar da suke da su nike gida a can kasa inda babu titi ina ma dai gidan a bakin titi ne ko kaza ne haka matsala za ta ci gaba da kasancewa a cikin rayuwarka har ka mutu gurinka ba zai mutu ba akan kuɗi ku nuna mun wani attajirin da gurin sai mutu akan kuɗi yace daga yau na je mutuka na je sadaratul muntaha bana bukatan komai bana bukatan kaji babu shi to ashe kuɗi ba sa kwantar da rai shine Sheikhul Islam Ibn Taymiya ke cewa matsayin dukiya matsayin bandaki dole sai da ita ko yaya ba a yin gida a manta da bandaki yace to amma idan ka samu dukiya daidai wanda za ta ishe ka abinci sha da sutura da riga da ɗakin kwana yace kuma sake nema hatta makantar da kai kamar mutum ne ya shiga bandaki ya gama boli kuma sai zauna a ciki yake fita kuma ba ya zama shi ba yace to haka idan ka mayar da abin ya kasance dole sai ka abin nadinsa dole ne sai da kuɗi sai an neme su ko ta hanyar ta da Allah ya shar'anta amma mayar da su shine ilahun ya ubad wani Allah da ya zama abin bauta to shine kuskuren da muke samun kanmu cikin rayuwa kuma ya kasance har mutum ya mutu gurinsa bai cika ba ba dan fashin da gurinsa ya cika wai dan saboda yau yayi operation din da lalle ya samu wadansu madudin kuɗi ranan da ya fi samu da yawa nan da ya fi samun talauci a cikin zuciyarsa zai wadata ta fuskar hannu amma zuciya tana kara talaucewa to shine abinda attajirai suke samun kansu a ciki kaga mutum yayi sama wajen kuɗin amma zuciyar tana nan cikin talauci ya zai karsa ragu sannan kuma daga baya sai sun ragu sannan kuma hankalinsa bai kwanta ba idan ka bi mace haka ba za ka samu wannan kwanciyar hankalin ba in ka nemi kuɗi haka ba za ka samu kwanciyar hankalin ba haka dukkan wanda yake mai neman abin nan akwai wanda kila ya shiga siyasa babban abin da yake so ya za a yi zama kansila tunda ya zama kansila yanzu ya tsana kuɗi a lokacin Obasanjo an ƙara kuɗi albashin kansila ya kai 130,000 da wani abu ga kwangiloli da za a yi rika samu ga kaso a ƙaramar hukuma da sauran kasafi yanzu kowane kansila so yake ya zai ko dai ya rike matsayinsa ko ya zama chairman na local government dukkan chairman na local government ya zai ko dai ya rike matsayin kare kuɓuce ko kuma ya zanto ya samu matsayi sama da wannan duk gwamnan jiha ya zai ya rike wannan matsayin ko kuma ya samu matsayi sama da wannan guri ko ba zai shiga ba to haka dukkan wannan yake ba abin da ke kwantar da hankali in dai wai kuɗi ne ko ƙyamace ko sarauta ko mukami kuma samu wanda yake shan barasa din ya sha kwaya din ya daddauje dukkan shi gaba daya menene ka ribata a cikin rayuwarka ba abin da kake ƙara kanka illa damuwa da bakin ciki na dindindin ƴan mintunan da kake buge din nan ne ka fita daga cikin duniyar mutane ka shiga cikin duniyar raguna da tumaki da awaki shine kake jin akwai shakatawa daga lokacin da ka farfado ga bala'in yunwa ga rashin kokobo da talauci ga shi kana tafiya kana wari ga jin haushin jama'a ga hasada ga keta ga mugun nufi ga jahilci na rayuwa da na addini shike nan sai ka samu kanka cikin halin kakanikai garsa inda zaka sa kanka don haka ya jama'a a takaitan takaicewa dukkan abin da muke tsammani shine zai tabbatar mana da kwanciyar hankali a duniya sawa'un wannan abu iya mace ce, sawa'un wannan abu dukiya ce, sarauta, dukkan abin da muke tsammani shine zai zame mana sanadiyar kwanciyar hankali a rayuwar duniya. In dai ba riko da addininmu ba, wallahi ɓata lokaci ne kuma hankalinmu ba zai taɓa kwantawa ba, ko ba za mu taɓa jin daɗin rayuwar ba. A daidai lokacin da Najeriya ta fi kowane zamani kuɗi, a daidai lokacin Najeriya kuma ta fi kowane zamani wahalar rayuwa. Don kuɗi a Najeriya shine wannan shekarun na ƙarshe da muke ciki na Najeriya ɗin nan. An zo an yi bajet na shekara ta 2000 ta wuce, akan cewa mai ana sayar da kowace ganga a kasuwannin duniya da man fetur kan dala 18. Kafin a kai rabin shekara a bara ɗin sai da ya kasance ana sayar da mai dala 35-6, wato wajen dala 18 ta ƙaru a kai ɗoriya a kan nada. Shin rayuwar mu ƙaruwa ta sake yi wajen jin daɗi da walwala ko ƙaruwar wahala muka shiga? Ƙaruwar wahala muka shiga har zuwa yau. Ba inda aka samu jin daɗin. Saboda menene asalin kuɗi ba su suke kwantar da rai ba, mu ko mun ɗauka su suke kwantar da rai. Akwai al'amuran da suke kwantar da hankali da walwala a cikin rayuwa wanda bayaninsu zai zo. In mun bi su za mu samu kwanciyar hankali. Amma in ba su ba duk abin da ba za mu yi na kama-kama hankalinmu ba zai kwanta ba. Illa iyaka mutum zai ɓata kansa lokaci ne. Kuma ya kai ɗan uwa da kake tsammanin samun ƴa mace matashiya, ƴar autan mata, ya kasance kana fasikanci da ita, shi ne abin da zai kwantar ma da hankali? Ko ya kai da kake tsammanin ka samu kuɗi ta hanyar ƙwace da sata da sane da dukkan wata hanya ta ha'inci shi zai kwantar ma da hankali? Tambayi dukkan wani mai sarauta da yake ganin ita za ta kwantar masa da hankali, da dukkan wani mai wani abu, duk abin da ka ji daɗin sa fa ajiya, sawa'un mace ce, a'a wani abinci ne mai ɗanɗano a baka ko abin sha mai ɗanɗano, a yanzu da muke yau Talata abin da ka ji daɗin sa jiya Litinin yanzu baka jin ɗanɗanon sa a bakinka, ya riga ya wuce. Ai ba ma maganan wai jiya Litinin ba, ai an yi nisa da yawa. Abinda ka ci abinci ɗazu-ɗazun nan abincin rana na lagwada ka ji daɗi ka more ka shakata, a yanzu ba ka jin ɗanɗanon a bakinka. Abinda kawai ya rage shine hisabin da ke jiran ka ranar tashin kiyama, in abin halal ne ko in haramun ne. Domin in kai ka manta mala'iku ba sa mantawa, wa inna alaikum lahafizin kiraman katibin ya'lamuna ma tafa'alun. Duk abin da ka sani ya riga ya wuce kenan. Litinin din da ta wuce jiya shikenan ta wuce, ba za ta sake zuwa ba har tashin kiyama. In ka ga Litinin ta zo to ta mako mai zuwa ce ko ta makon da ke bin bayansa, amma ita Litinin din jiya da muka yi ta riga ta wuce. Abin da muka yi a ciki an riga an lissafe yana gaban Ubangiji subhanahu wata'ala. Kowane ɗaya daga cikinmu za a ce da shi karanta abin ka ranar tashin kiyama, ikra kitabaka kafa bi nafsika al-yawma alayka hasiba. Saboda haka wata dabara ta rage wa ɗan adam, wani irin tunani ya rage wa ɗan adam, ta yadda za a gane kaifin hankalinsa da basirarsa yaya zai ya gyara ayyukansa munana a jiya, ya kasance yau an samu cigaba sun ɗanyi kyau, gobe a ƙara samun cigaba su tsara na yau, jibi kuma su tsara na gobe. Shi ne abin da zai tabbatarwa da ɗan adam sa'adarsa. Babban abin da ke kwantar da rayuwar ɗan adam shi ne bin abin da Allah yake so cikin alƙur'aninsa, bin abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayyana cikin hadisai mai ingantattu. Ubangiji ta'ala ce allazina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi zikrillah ala bi zikrillah tatma'innu alqulub allazina amanu wa amilus salihati tuba lahum wa husnu ma'a. Lalle waɗanda suka yi imani suka yi ayyuka, wato zukatansu suna samun natsuwa ne da ambatan Allah ta'ala, zikrullah ambatan Allah ta'ala. Ala ku saurara ku ji, bi zikrillah tatma'innu alqulub, da ambatan Allah ne zukata suke samun natsuwa, suke samun walwala da kwanciyar hankali. Allazina amanu wa amilus salihati tuba lahum wa husnu ma'a. Zikrullah din kuma shine alqur'ani. Alqur'ani ba kuma karanta shi kawai da rera shi kadai ba, karanta shi tare da fahimtar abin da ya kunsa na ma'ana, tare da sata a cikin aiki. Dan ka gane zikiru ana nufin alqur'ani, Allah ta inna nahnu nazzalna adh-dhikra wa inna lahu lahafizun wa anzalna ilayka adh-dhikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhim wa la'allahum yatafakkarun. An gane ko? Da haka zikrullah shine alqur'ani, kuma da shine Ubangiji ta'ala ya magana cikin cewa wa man arada an dhikri fa inna lahu ma'isatan dankan wa nahsuruhu yawmal qiyamati a'ma qala rabbi lima hasabtani a'ma wa qad kuntu basira qala kadhalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadhalika al-yawma tunsa wa kadhalika najzi man asrafa wa lam yu'min bi ayati rabbih wa la'adhabul akhirati ashaddu wa abqa wa man arada an dhikri. Dukkan wanda ya kawar da kai gabarin zikirina, gabarin ayoyina, gabarin alqur'anina, yaji ya kiji ya fahimta ya ki aiki, arba'an zikri, ba ruwan shi da alqur'ani, ba ya da kowace irin alaka ta kusa ko ta nesa da alqur'ani, fa inna lahu ma'ishatan danka, lalle a nan gidan duniya yana da rayuwa mai kunci. Karka dauka rayuwa mai kunci sai an ganshi baya da abin hawa, yana tafiya kafa ba takalmi da faso, ko babu tufafi, ko ba gida mai kyau, da katon gida din, da motar shiga, da mata din a ciki, da kuma kowane irin dangin kayan abinci da kayan sha a ciki. Amma tare da haka Allah ya yi alkawari, fa inna lahu ma'ishatan danka, lalle yana da rayuwa mai kunci. Tashin hankalinsa ya fi naka, wallahi tashin hankalin da wani basarakin yake ciki, ko wani gwamnan yake ciki, ko wani chairman na local government yake ciki, ko wani attajiri yake ciki, ya ninninka tashin hankalinka kai talakka, da idan ka ga mai gidan haya kake goya dan baka da abin da zaka biya. Tashin hankalin da yake ciki ya fi naka. Fa inna lahu ma'ishatan danka, yana da rayuwa mai kunci. Shi wannan kunci tsatsar zuciya ke haifar da shi, ita kuma tsatsar zuciya abinda ke sa zuciya ta yi tsatsa, da Allah ce kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksubun, ayyuka ne na sako da suke yin yawa a cikin maganganu da ayyuka munana, sai su sa zuciya ta yi tsatsa. Idan ta yi tsatsa kuma sai ta yi kunci, idan ta yi kunci ko mai ita ya kasa samun kwanciyar hankali, ba zai taɓa samun kwanciyar hankali ba, ya ci mai kyau ya sha mai kyau amma ya kasa samun kwanciyar hankali. Ya so nawa ne a Turai za ka ga mutanen da sun samu ci gaba na rayuwa, sun sauƙaƙe rayuwa, sun yi na'urori, sun yi komai, amma sai ka da an ce mutum ya rataye kansa, ya rasa me yake masa daɗi. Sai ka da an ce wani ya nemi alfarma, gwamnati ta kai shi dandun daji a sa shi keji ɗaya da gwaggon biri, wai ya ga yaya biri ke rayuwa. Ya kasa samun me ke kwantar masa da hankali, in abin hawa ne an hau auha, an hau abin hawa, an hau kumbo, an je duniyar wata, an sauko, ba a samu kwanciyar hankali ba. Kayan cin abinci ne, an ci na halal, an ci na haram, an ci alade, an ci mushe, an ci komai, hankali ya ki kwanciya. Ya mace an nema, an yi fasikancin, an yi a tsaye, an yi a kwanciya, an yi a tsuguna, an yi dukkan su yadda za a yi. Ɗan mijin an kafa kungiya ma ta ƴan luwaɗi a duniya, an rasa yadda za a yi, an sha maye, an yi komai, hankali kuma ya ki kwanciya. Kuma so ake dole sai an samu kwanciyar rai. Ita kuma kwanciyar ran tana cikin ayoyin Alkur'ani da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Dole sai ka bi Allah kafin hankalinka ya kwanta. Wallahi duk mukamin da zaka samu a duniya baka bi Allah ba hankalinka ba zai kwanta ba. Fa inna lahu ma'ishatan dankan, mutum yana cikin rayuwa mai kunci. Wa nahshuruhu yawmal qiyamati ama, mutace shi ranar tashin kiyama yana makahu. Qala rabbi lima hasartani ama wa qad kuntu basira, shi da kansa yace ya ubangiji yaya aka tashe ni makahu bayan goda ina gani. Qala Allah ya ce shi kazalika atatka ayatuna fa nasitaha, kamar haka ne ayoyin mu suka zo maka sai ka kyale su, baka karanta su ba, baka yi aiki da abin da ke cikin sa ba. Wa kazalika al-yawma tunsa, kai ma haka za a kyale ka cikin azaba. Wa kazalika najzi man asrafa wa lam yu'min bi ayati rabbi, kamar haka ne muke yin sakamako ga dukkan wanda ya ketare iyakar Allah. Wa lam yu'min bi ayati rabbi, bai yi imani da ayoyin ubangijin sa ba. Wala azabul akhirati ashaddu wa abqa, azabar gidan lahira ita ce mafi tsanani, ita ce mafi wanzuwa akan dan adam, dan in ta zo ta zo kenan, dan adam ba zai fita ba daga ciki. Wa ma hum bi kharijin minan nar, da dukkan wanda ya mutu akan kafirci. Da haka ya yan uwa, as-sa'adatu kullu sa'ada, kwanciyar hankali na dindindin yana cikin bin Allah, yana cikin bin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Ya matasa, kwanciyar hankali tana cikin bin Allah da bin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Ba wanda shaydan ke yaudara a duniya irin matashi, wai gani yake yanzu lokacin sa ne, akwai sauran nan gaba, kuma baya da tabbas din wannan nan gaba. Abin da ya wuce ya riga ya wuce, abin da kake ciki yanzu shine lokacinka. Gobe da jibi da gata dukkan su ghaibu ne, baka da tabbas akan sa. Wa ma tadri nafsun ma za ta kasibu gada, wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut, ba wata rai da ta san me za ta yi gobe, ba wata rai da ta san a wace kasa za ta fada ta mutu, kuma a wani lokaci mutum zai mutu. Amma sai shi din ya rinka rudan matashi, ya rinka rudan matashiya, ya rinka ganin cewa kamar shikenan an zo kenan dindindin. Kana nan a haka a haka, shedan kullun aikin sa ya kawata maka rayuwa, kuma ya nuna maka lokacin na da tsawo. More ya zo, more yanzu in ya so gobe ka tuba, jibi da gata ka tuba, yanzu lokacin ka ne, bari in ka kwana biyu ka yi furfura ka tuba. Dukkan mu nan gurin da waɗanda muka tashi tare a nan unguwar Fage, kowa ya san cewa a nan din nan duk nan ke wayannan babu gidan da bai shiga ba da. Amma yanzu babu gidan da nan sai shiga. Duk nan gurin tun daga nan idan ka ɗauko bakin plaza daga nan gurin ka gangara har ka je ina ne, babu gidan da bai shiga ba nan gurin, babu. Duk nan gurin dogon layi ɗin nan ba gidan da bai shiga ba. amma yanzu babu gidan da na isa yin shiga sai da izini ko amma da babu izini sai dai kawai shiga tsakiya ka san yaro sai ya shiga ma ko hade da yace assalamu alaikum amma kana sa kaya sai ya gama ganin ka zai ce assalamu alaikum idan ba wannan sallamar to kaga kenan ashe lokaci na tafiya kenan a cikin rayuwa lokaci na tafiya saboda haka kar dan adam ya tsaya ya rudi kansa shedan ya riga ya rude ka ko musamman matasa daga cikin mata ba wanda aka fi yaudara a duniya irin iya mace dan saboda ita mace ta tashi cikin ado kamar da Allah ya faɗa aw man yurashu fil hilyati wa huwa fil khisami ghayr mubin an dabi'antar da ita kan san kwalliya da ado to kuma san kwalliya da ado din nan da san burgewa shine abin da ake yaudaran iya mace da ita ba abin da mace take so a duniya irin ka faɗa mata kalma guda biyu wallahi ina san ki ko ƙarya kake wasai ta dauka gaske ne wallahi kina burge ni kai wallahi kin yi kyau da waɗannan kalmomin masu daɗi kowane saurayi bata gari ke farautar dukkan wata budurwa wadda take mai ƙananan shekaru waya ana santa waya ai ta burge waya ai ta iya tsaro dan kwali waya ai ta iya tafiya da haka za a yaudare ta kuma a kai ta kuma sai a baro ta kuma ita rayuwarta takaitacciya ce dan rayuwarki ta tun daga shekara ɗaya har zuwa shekara 13 rayuwa ce ta kwaila ke ma in ana jin daɗi a duniya sai dai ki ji labarin wai ana jin daɗi amma me yake jin daɗin baki sani ba sai dai ki faɗa dan ta kalibi dan kawai ni ma an kwaikwayi mutane na ji sun ce duniya da daɗi amma ya akai ma kika san akwai daɗi me yake jin daɗi ma ke ya ake ajira daɗi baki sani ba daga lokacin da ta kai shekara 16 ta fara ganin kanta idan ta zo wajen madubi tana kallon kanta yaya take za ta daɗe ta wajen minti 40 tana shafa jambaki da hoda to lokacin nan ne fa rayuwar ta fara ganin ita wata ce to a wannan lokacin ne kuma kowane ɗa namiji ki kai miki hari ya kai miki hari da ido ya kai miki hari da harshe ya kai miki wawala da hannu idan har kika saki kika shiga cikin damƙarsa kuma to dole ɗayan biyu ne ko dai ya kasance a wannan lokacin ki kyale kanki a haka ba tare da wani matakai na tsaro ba kin kai baliga matakar za ki kulla alaka da wane da wane da wane kuma sai an gane ta hanyar juna biyu dan ubangiji ya fifita ɗa namiji da zai yi abinsa babu fallasa amma ke kan dole a ganki da juna biyu kuma kowa ya san ba ruwan yanka da kika sha ba akwai dai wani abu da ya faru sawa'un an shar'anta ko ba a shar'anta ba to gudun kar wannan fallasar ta same ki dole kuma sai ki dauki waɗansu matakai na shedan sakamakon hudubar shedan ya zaki ki sha kwaya dan karki juna biyu ya zaki ki dabara iri kaza ki dabara iri kaza ki dabara iri kaza to duk kwaya da zaki sha da allura da zaki amfani ko lub ko dukkan wani mataki na ɗaya namiji da ɗaya namiji kai ya kusance ki amma ba za ki samu juna biyu ba to wannan kuma yana da sayar ita juna ki
zai haifar miki da waɗansu matsaloli kama daga canji na yanayin jinin al'adarki wanda Allah ya sa ya zanto ɗabi'a ta dindindin ummuna Aisha za ta damu lokacin da ta ji jinin al'ada manzo Allah ya ba ta hakuri ya ce ya za ki shay'un katabahu Allahu ala banati Hawwa al'amari ne da Allah ya rubuta ya kaddara cewa sai ya faru akan dukkan zurriyar gidan Hawwa inda ya mata ne ya cika iya da ranki to a lokacin nan dole ki samu wani canjin yanayi kuma wannan sai ya ƙara muna naki ko baya ga haka in kin yi alaka da wani kin yi alaka da wani a haɗa ki da wata ta alaka da kowa ba ko sai da mijinta na aure ke wanda kika yi alaka da mazaje da yawa da baki san adadin su ba ta hanyar aure ba idan kina yar shekara 25 a duniya ga wanda ta yi alaka da namijinta kadai na aure tana yar shekara 30 a duniya ratar ku shekara 5 amma idan an gani sai a dauka ke ki girbe ta saboda ke maza sun riga sun kashe miki gargada sun riga sun muna naki kuma sun gama da ki lokacin ki kuma ya riga ya wuce kuma dukkan ɗa namiji mace na yi masa kwarjini idan bai taɓa sanin ta ba a matsayin ta na mace shi yasa waɗanda suka iya fasikanci suka kware a duniya suke amfani da mata dan nemo asirin waɗansu ƙasashe a wurin waɗansu mutane da suke rike da akwatuna na asirin wannan ƙasashen sawan asiri ne na tsaro sawan asiri ne na ilimin kimiya na ilimin fasaha sai a amfani da mace ta kulla kawance da wani mutum dan a samu labari ta wajensa amma sirrin shi ne kar ta yadda ya fasikanci da ita dan daga lokacin da ya fasikanci da ita ya ga daina ganin ta da mutunci ba yadda za a yi faɗa mata asiri amma ta yadda yana ganin adanta da kyawunta da murmushinta ko fuska ma suka ce ta daina ba shi fuska yana yawan ganin fuskarta saboda yin abu na burge ka zira masa ido ka zira masa ido ka zira masa ido sai ka gano kai a can gurin fa akwai wata yar kwana kwana daga wani dan kurzani a can gurin saboda yau da gobe to amma ya za a yi da ya fara kallon fuska na jin dadin ta a dan juya a kada masa gashi baya ya za a yi yana kallon can a juya can sai ya kasance kullun ana cikin gurin tar da shi ne ai insha Allah dai za a ai za a wajen cewa za a haɗu din nan sai ta kwashe dukkan labari take so ta samu a wajensa, dan tun yana kangarewa za a haɗu, ya to za a haɗu, tun yana kangarewa ba zai bata labari ba, har sai ya bata labari waye dan a haɗu din ko da so ɗaya ne a rayuwa. To daga lokacin da ɗan namiji ɗin kuma ya haɗu, ke shikenan baki da kima kuma baki da daraja a wajensa. Kai kuma daga lokacin da kai wannan abin da aikin banza ɗin, kuma shikenan fa da kai da wanda bai taɓa yi ba duk ɗaya, kuma zunubin yana nan yana jiranka. Domin yanzu ka gama da wannan abin da shaitan zai kawata maka wannan, me ke sa wani mai neman mata wani lokacin kaga yana bin wata mace, ko inuwar su ka kalla da inuwar matarsu da inuwar wannan wanda yake nema, inuwar matarsu za ka ɗauka a inuwa ma kawai, amma ya mace akan wanci, kawatawa ce ta shaitan. Wa zayyana lahum shaytanu a'maluhum fasaddahum 'anil sabili wa kanu mustabsirin, shaitan yake kawata musu munanan ayyukansu har ya kautar da su daga tafarki da gaskiya. Kaga mutum na bin matar da bata kai rabin matarsa ba a matsayi da kima da daraja. To don haka ya 'yan uwa, babban abin da nake so in kiraye mu wannan yanayi da muke cikin rayuwar mu ta yau, kusan duk a cikin ɗimuwa muke, da yawa ɗimuwan nan ba wai ta samu cewa gama garin mutane ne kadai ba, a'a ta shafi gama garin mutane, ta shafi keɓantattun mutane, ɗimuwa ce da ta shafi masu sarauta da masu kuɗi da 'yan kasuwa da matasa da dattijai da 'yan tsakatsakiya, ta shafi hatta waɗansu daga cikin malamai. Babu abin da zai fitar da mu daga cikin wannan ɗimuwa ta rayuwa da koma samu sa'ada da kwanciyar hankali da walwala a cikin rayuwa, wallahi sai mun koma min ba Allah, sai mun koba mun bi tafarkin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Wannan shine kawai abin da zai fitar da mu daga cikin wannan ɗimuwa da muke ciki. Kai tunani tsayi tsakaninka da Allah, akwai ranar da ta taɓa fitowa ta faɗi baka ci ba baka sha ba? Ina ji in an samu wannan a rayuwa za ka iya kirga wannan rane ko, sai dai ka ce kila wata rana ka ci ne sau ɗaya ko ka sha sau ɗaya saboda azumi ko saboda wata larura ko don saboda ka nema baka samu ba. Kowace rana ka tabbatar sai ka ci sai ka sha, kowace rana kuma wani ma sai ya kusanci ya mace, in ma ta hanyar halal ko ta hanyar banza. To amma kamar yadda kullum sai ka ci sai ka sha, to akwai wata rana kuma da ta fito ta faɗi baka koyi alkur'ani ba, koyi hadisi ba, kila su suka fi yawa a cikin rayuwarka. Kullum ba sai ka ci sai ka sha baka taɓa yin fashi ba. Amma ga waɗansu rane ku, ga waɗansu watanni da suka shuɗe a cikin rayuwarka baka taɓa tsaya ka koyi ko daidai aya ɗaya ba kai ko rabin aya. Kai daidai da wal fajari, me ake nufi da shi, ko me hikimar da ke cikin wannan rantsuwa da alfajiri, menene lokacin da ake kira alfajir, yaushe yake farawa, yaushe yake karewa, me hikimar Allah ya rantse da shi, ko wal asri, me ake kira da al'asr, shin shine lokacin al'asr ko wani lokaci ne daban, da yaushe yake farawa yaushe yake karewa, wani awanni ne ke shiga cikin kalmar al'asr, sannan me yasa Allah ya rantsuwa da shi? Daidai da wannan a ce ka koya a cikin rayuwarka a kowane yini, kullum a ce ka koyi kalma ɗaya, in aka yi sati kalma bakwai, in aka yi wata kalma 30, in aka yi shekara ka koyi kalma 360 a cikin kamus ɗinka na addini. Shekara huɗu, shekara biyar, yau shekara nawa kana cikin musulunci, daga lokacin da ka balaga zuwa yau shekarunka nawa da balaga? Wani ya shekara 40 da balaga, wani ya shekara 50 da balaga, wani 60, wani 25, me ka koya cikin addini? Kullum sai ka fita kasuwa, amma ba kullum kake zuwa wurin karatu ko wajen masallaci ko wajen malami ka koyi addini ba. Kullum sai ka fita office, makwararka a office kai shekara 30 kana yi a maka retire, ka dawo ka zauna kana shan inuwa gindin bene, kana karanta jarida, kuna zage-zage, ce jiya aka yi aiki amma yau ai sai aika-aika, kai din ma jiya aika-aikan kai da baka koyi addini ba. Shine a cikin rayuwarka, ka zauna kana karban fansho daga ratuti, wani rana baka wata rana haka daga haka haka gangara kuma ka mutu, shikenan baka tafi, ba maganin dawowa. Haka in kasuwanci ne ma, ka samu kuɗin ka yi attajirin, ka yi gine-ginen, ka yi gine-ginen, wata rana dole kana ji kana gani ba za ka iya fita kasuwar ba. In ya mace ce burinka fa, a daidai lokacin da ka kasa ka kai ɗan shekara 60-70, a daren da za ka mutu saura minti 5 ka mutu, a wannan daren wasu ta balaga fresh one, wani ɗan namiji ba ta san shi ba, sai kai in kana so yanzu ka neme ta da aure, amma ba lokaci, saura minti 5 ka mutu, kana da sadakinta, kana da ɗakin da za ka ajiye ta, kana son ta, matashiya ce, ƴar autan matashi, mai kaza ce, mai kaza ce, ga ta ga ka tura a auren ka kawo ta ba lokaci, saura minti 5 ka mutu. In mota ce ko abin hawa ko suturan yayi take ɗauke maka hankali, a shekaran da zaka mutu lokacin za a fito da wani sabon yayi na mota, sabon yayi na sutura, sabon yayi na dukkan wani abun yayi, ga kuɗin kana da su in kana son yi, amma babu lokacin. Saura minti goma ka mutu, ga kuma yayin sabuwar mota, ga kuɗinka a banki gida da waje, to wanne za a fasa mutuwar ka ko yayin? Masu yayi za su yi yayin su ko ba kai? Kai ko mutuwa za ka mutu ko ba su? Ba abin da za a fara ce, ba abin da za a fara. To idan mutum ya san akwai irin wannan kuma yana tunani da hangen nesa da basira, to dan me mutum zai dumo da kansa wajen neman sa'ada cikin abin da babu sa'ada, wajen neman walwala da kwanciyar rai cikin abin da babu walwala da kwanciyar rai? Hankalinka ba zai kwanta ba, kai shekara aro kana yi kuma hankalinka bai kwanta ba. Dan saboda haka kira nake yi gare mu cewa mu farga mu koma zuwa ga Ubangijinmu. Babban abin da zai tabbatar da mu a matsayin ɗan adam masu kima da daraja shine bin Allah da bin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Babban abin da zai dawo da mu ƙasa shine idan ya kasance mun kaucewa tsarin Allah, mun kaucewa tsarin manzon Allah, to a lokacin nan fa ko da mikun nan doki da dabbobi ko mu zanto ƙasar dabbobi. Shi yasa Ubangiji ta Allah ya ce wa allazina kafaru yatamatta'una wa ya'kuluna kama ta'kulul an'am wan nar maswal lakum. Kafirai suna ci su shakata su more irin yadda dabbobi suke ci su shakata su more, amma ƙarshe wan nar maswal lakum wuta ita ce makomarsu. Kaga dai in ci da sha shine bukatarka, ragon gidanka ba yana ci da sha. In dauke kewa da ƴa mace ne bukatarka, ragon gidanka ba garke yana yi. Bambancin naka daban nashi daban. To anan gurin da abin da ka dara shi kana karɓar sako daga sama, littafin da Allah ya saukar da siriyar manzon sallallahu alaihi wasallam, da wannan sai ka dara dabba din. Da zaran ka ki wannan to ka dawo daidai wa daidai da kike, ko ka dawo ta kasar ita. Shine wallazina kafaru yatamatta'una wa ya'kulun kama ta'kulul an'am wan nar maswal lahum. Lalle ne a cikin kowane yini ya dan uwa musulmi irin yadda zamu fita kasuwa mu je mu yi awa biyar ko shida wajen neman kuɗi, wani lokacin makon 40 ba ma nan, mun tafi Kosono, mun tafi Abakalike, mun tafi China, mun tafi Japan, mun tafi America, mun tafi wata ƙasa ta duniya. Irin yadda muke fita yakin neman zabe cikin ƙauyuka, sako sako, lungu lungu a ƙananan hukumomi don tabbatar da ƙuri'ar ƙauyawa don mu samu matsayi mu tsare. Irin yadda muke dukkan waɗannan al'amura, don me ba ma yin irin wannan? Don saboda abin da ya shafi addininmu. Addinin nan fa shine tabbas mulkin nan na siyasa. Daga lokacin da aka tashi aka waye gari, soja yayi baigila, ka san tsiya ta faruwa ƙasa, ya riga ya kare fi kamar an yi ruwa an kafe ne. To dan me ba zamu ba Allah ba? Dan me ba zamu ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam? Yana da wahala kwarai da gaske ga mutumin da ya saba sako lokaci guda kawai ya canja kansa ya zama wani dan karamin amirul mu'minina. Ni ma bana neman kaina da wannan, bana neman ƴan uwana da wannan, amma abin da muke neman kanmu da shi shine ya zami ayyukan mu na sako mu kalle su guda goma cikin wanne yafi girma mu bar shi yau, sannan mu dauki wancan gobe, sannan mu dauki wancan jibi, kafin wata mu samu tuba tawbatan nasuha daga munanan ayyukanmu. Amma abin da ke lamun cewa mutum tuba bayan ya tuba, ta iyawa ka ji wa'azi ya ratsaka, lalle abu kaza bai dace ba. Ki ji wa'azi ya ratsaki, abu kaza bai dace ba. Yaya za ka yi tubanka ta dore? Tuba tana dorewa ne idan mutum ya hango girman wanda ya sabawa shi ne Allah. Kar ka kalli karancin zunubi kace zunubin ai dan kadan ne ma, dan kawai kaza da nake kalli girman wa ka sabawa shine Allah subhanahu wataala. Sannan kuma bayan wannan mutun ya kasance in ya tuba daga zunubi iri kaza, to ya yanke alaka da abokanansa da suke irin wannan aikin tare, domin matukar baka yanke alaka da irin waɗannan abokanan ba za su sake mai da kai ruwa. Amma idan ka yanke alaka da su, kai waɗansu sababbin abokanai waɗanda ba wannan ce ɗabi'arsu ba, to wannan zai taimaka masa ƙwarai da gaske. Sai mutum ka kaucewa waɗancan abokanan na da, sai in tilasta haɗa ku. Ke ma mace sai ki kaucewa wannan mugayen ƙawayen naki na da, sai in tilasta haɗa ku. Ba a ba ta ne ku yi gaba ba. Idan an haɗu salamu alaikum za a gaisa kwana biyu kwana uku da an yi maganganu da suka ɗoru akan gaisuwa, duk abin da zai biyo bayan gaisuwa shi kenan, sai a yanke. Kuma sai sai mun haɗu sai mun tafi na zanuri kaza. Sannan abu na uku shine sai ka dumfari inda makaranta take. Akwai alkhairi mai yawa a cikin masallatai. Shi yasa manzo Allah ce ahabbul biqa'i ila Allahil masajid. Cikin wurare inda Allah ya fi kauna su ne masallatai. Sai ka kulla alaƙar ka da wani masallaci na kusa da kai. Wajen yin salloli guda biyar ayyuka cikin jami'i. Wajen sauraron ko nasiha ko karantar da wani littafi da malami ke yi. Kana kai kanka wajen awannin da zaka kai kana sauraron wannan ya rage maka awannin da kake amfani da su wajen wancan ayyukan barna din. A hankali a hankali sai kai ka saba da wannan sabon rayuwar da ka dauka kanka. Shagaltar da kanka da dukkan wani aiki na alkhairi. Ka bai wa sana'arka muhimmanci. Duk inda zaku hadu ko dai harkar sana'arka ko sada zumunci tsakaninka da abokananka ko ƴan uwanka ko harkar addininka, zikiri, karatun Qur'ani, hailala, kawai ka rikide duk abin da zaka zama. Mutane da zasu ce ka zama ustazu ko to ka zama ustazu. Sai me? Kuma a cikin cewa fa ka zama ustazu akwai kimanta da darajantawa. Yara ne matasa suke ganowa da an ce ustazu kamar an gama da kai, kila ma ƴan mata ba za su so ka ba. To amma a cikin ustazu akwai mutuntawa. Domin kowa a duniya yanzu ka je za a yi sallah da kai da aka yi da ustazu ne a cikin group din waɗanda su ba ustazai ba, lokacin sallah ya kace a yi sallah, wa za a ce ya wuce gaba? Ustazu a ce ustazu wuce su wurin Allah, za a an san kai ne ka tantance ka wuce gaba a da'a ta wurin Allah din. Su sauran kowa ya da shi. Kai gaskiya yana da dati, ba za a je da shi ba. Kowa ya san in ka shiga motarsa mota alfati ba za ta kai ko ina ba, amma kai ustazu wuce a ciki. Sai ka ga wannan kimantawa ne, darajantawa. Jama'a, a gaskiya ban yi tsammanin zan iya yin maganganu masu yawa ba, to amma saboda ƙarfafa mun gwiwa da kuka yi na saurare da kuma ba ku baje kun tafi ba har lokacin da Allah ya sa na zo, to wannan shi ne ba ni ƙwarin gwiwa har na samu faɗin abin da na faɗa. Kuma na tabbatar yan uwa da dama sun rubuto tambayoyi wanda nake ganin sai mu takaita. Haka abinda muka faɗa zama daidai, Allah shi ba mu lada wanda muka yi kuskure, kuma Ubangiji ta Allah shi ya kai mana. Assalamu alaikum wa rahmatullahi.
Gaskiya tambayoyin da aka rubuto ba kowanne za mu amsa ba sai wacce muka ga muhimmiya. Mai tambayar farko yana cewa, dan Allah malam, ina neman fassara wannan aya, huwal ladhi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an thumma stawa ila as-sama'i fasawahunna sab'a samawati wa huwa bi kulli shay'in alim. Yana neman fassara wannan aya. Tambaya bi kai dai za a ita wannan kudin za mu amsa.
Wannan aya tana cikin suratul Baqara. Ubangiji subhanahu wataala ya ce shine wanda ya halicci dukkan abin da ke cikin kasa domin amfanin ku ko mutane. Khalaqa lakum ma fil ardi jami'an. Ya halicci duk abin da ke cikin kasa don ku mutane. Thumma stawa ila sama'. Sannan Ubangiji ta'ala ya nufaci sama. Fasawahunna sab'a samawat. Ya daidaita su a matsayin wato ainihin sammai guda bakwai. Ya daidaita halittar su, ya karfafe su, ya gina su a bisa ga wani tsari mai ban kai. Wa huwa bi kulli shay'in alim, kuma shi Allah shine wanda yake masani game da komai. Lafazin istawa a nan gurin ba yana nufin daidaitar Allah bane akan al'arsi, duk da yana da wannan ihtimalin, amma yana nufin al-qasd kenan. Domin istawa lokacin da kalmar ila ta biyo bayansa yana nufin al-qasdu, ay qasada ila as-sama'i fasawahunna sab'a samawat. Amma da yayi ta'addi da harfin ala, kamar a ce ar-rahmanu 'alal 'arshi stawa thumma stawa 'alal 'arshi, to wannan shike nuna Ubangiji ya daidaito akan al-arshi, wanda ayoyi guda bakwai cikin al-Qur'ani suka nuna haka. Daya cikin suratul A'raf, ta biyu cikin suratul Yunus, ta uku kuma cikin suratul Ra'd, ta hudu cikin suratul Taha, ta biyar kuma wato ainihin cikin suratul Furqan, ta shida kuma cikin suratul Sajdah, ta bakwai cikin suratul Hadid. Dukkan su kowace Allah ya nuna ya daidaita kan al'arshi, daidaita wadda ta dace da shi. Amma su mastawa ila sama da ke cikin suratul Baqara tana nufin al-qasd, kamar yadda Sheikhul Mufassirin Ibn Jarir al-Tabari ya fassara. Wallahu a'lam.
Dan uwa yana cewa meye matsayin wanda yake shafa gabansa sannan yayi mani, wato yana tambaya akan hukuncin al-istimna.
Wato mutum yayi wasa da gaban shi har ya fitar da mani, yin haka din a cikin addinin musulunci haramun ne. Mai yin wannan ya kamata ya tuba. In bai tuba ba, Ubangiji ta'ala na iya kama shi da azaba gwargwadon wannan girman zunubin nashi. Kuma abinda ake kafa hujja da shi wajen haramcinsa shine faɗin Allah ta'ala a inda yake yaban mumunai, yace wallazina hum li furujihim hafizun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghayru malumin faman ibtagha wara'a dhalika fa ulaika humul adun. Wato su mumunai suna tsare farjinsu, suna kare al'auransu, mumunai maza da mata haka suke. Illa ala azwajihim, mumuni namiji baya bayyana da al'auransa sai ga matarsa. Aw ma malakat aymanuhum, ko abinda damansa ya mallaka na kuyangi, irin waɗanda ake mallaka ta hanyar shar'antacciya a musulunci. Fa innahum ghayru malumin, idan mutum ya kusanci matarsa ko kuyan garsa to bai zama abin zargi ba sai Allah ya ce fa man nabta gawara a zalika dukkan wanda ya nemi biyan bukata ko ma bayan haka fa ulaika humul adun to irin wannan sune masu ketare iyakar Allah wato abinda yake nufi dai dukkan mutumin da ya nemi ya shakata ko ya ji dadi har ya fitar da mani daga bansa ba ta hanyar matarsa ta aure ba ba ta hanyar kuyan garsa ba ko wace irin hanya ce to sunan ta haramun tun daga wasa daga gaba kai wasa daga banka ko wani yayi baka ko har ka kai ga saduwa ga wata mace ko wasa da ita haramun ne sai dai darajar zunubin ne wani ya foni amma da dukkanin su sun yi tare akan cewa haramun ne an gane ko akwai hadisi da ake rawaito cewa dukkan wanda yake wasa daga banshi zai tashi ranar tashin kiyama wai tafin hannunsa yayi ciki wannan hadisin dukkan su da'ife ne ba su da asali daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dan haka dai wanda gauranci yake damun sa shawarar da manzon Allah ya baka ɗaya ne daga cikin biyu ko dai ka aure ko ka rinka azumi shine magana man istata'a minkum alba'ata falyatazawwaj cikin wanda sami ikon aure ya aure domin shi aure shi yafi sa mutun ya rinsa idan shi ba zai rinka yawan kalla kalla ba kuma shi yafi katangance mutun wanda ko bai sami ikon yin aure ba to sai yayi azumi azumi din nan shi ma zai taimaka masa wajen nesantar ko rage masa gafin sha'awa kamar yadda manzon Allah ya nuna cikin hadisi a cikin aure akwai wahalhalu amma kuma akwai lada mai tarin yawa dan yawanci abin da ke hana waɗansu aure ba wai dan ba su da halin yi bane ba ba su san daukan kowane irin nauyi a cikin rayuwa to wajen rashin ba su san su dauki nauyi din nan sai suka gara su rinka yin fasikanci dan a cikin fasikanci babu responsibility da yawa ba maganan biyan kuɗin haya ba maganan cefa ne yau da gobe ba maganan asibiti a kin zo na zo ne waɗansu haka shedan ke kawata musu to amma wani lokacin kuɗin da zaka kashe a fasikanci yafi wanda mai aure yake rike matarsa da shi sai Allah ya jarrabe ka da wannan kuma ga zanubin sannan ga kashe kuɗi to amma kaga abinda zaka kashewa matarka na kuɗi kayan cefa ne da sutura da sauran bukatun gida ladan da ke ciki yafi ladan dukiyar da ka kashe wajen jihadi fi sabilillah kamar yadda hadisi nuna cikin sahih muslim to kaga akwai lada mai tarin yawa wajen ciyar da iyali wanda gauro baya da wannan falalar saboda haka ku daina jin tsoron aure wanda kuma yake da daya shi ma kada ji tsoron ta biyu kawai indai baka da hali ne sai ka hakura har ka samu dan Allah ce wala yastafi fil ladina la yajiduna nikahan hatta yughniyahum Allahu min fadli wanda ba su da hali ba a ce kai shahada ba Allah ya kawo irin yadda Bahaushe ke yi a su yi hakuri har Allah ya wadata su sai wallahu a'lam
a gaskiya muna so za mu tayi 11 dan haka akwai sanarwa na cewa wasu ƴan uwa su hudu sun yi hadari a hanyar gusau dan haka sai a sanya su cikin addu'a sannan kuma taimakon da wannan majalisi ya samu dangane da asusun gina masallaci a wannan unguwa a wannan zama namu mai albarka an samu 11,118 dan haka alkhairi to dan haka salafiya kuma malam Allah ya kara masa lafiya subhanakallahumma to akwai sanarwa to ma'ana join committee akwai taro da za a yi ran Lahadi a masallacin Bilal kowanne majalisi zai tura mutum uku shugaba da kuma sakatare da liman alheri kafin malam ya iso da ba ne kamar yadda aka tsara wannan wa'azi malam zai yi magana ne akan mu'amala to ina ga ya kamata in dau wani hadisi guda daya wannan watakila zai iya muwafaka zai dace da abinda insha Allah za a yi magana a wannan yammaci إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كلام وخير وكل مهدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حديث الذي انتنا تدمو شيني انغنتشا حديث النام wanda Imam al-Bukhari da Imam Muslim suka ruwaito shi a cikin sahihansu daga babban sahabi ko in ce hafizus sahaba wato shine Abu Huraira wato Abdurrahman ibn Sakhr radiyallahu anhu
عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال دغ منزون الله صلى الله عليه وآله وسلم يجي سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله منزون الله يجي أخوه سمتاني بكي الله ذي سنياس وعينو الساء ران الدباب وتئنو سيتاسا أخوه سمتاني بكي wanda Allah zai girmama su ranar da ya tashi alkiyama, ranar da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace za a kusanto da rana mil daya. Wanda har sahabin yana tantama shin mil guda din nan ana nufin tsawon tafiya ko kuma abin sa kwalli, domin a harshen Larabci abinda Bahaushe yake cewa mishiyin sa kwalli shi ma Laraba suna kiransa mil. To ranar alkiyama za a kusanto da rana mil guda, to mu dauka mil na tafiya ne, ba mil na abinda ake sa kwalli a ido ba. Kamar yadda Abu Abdurrahman Sheikhuna alaihi rahmatullahi yake cewa a cikin da'ifa nasa juz'i na daya, yana cewa malamai masana yanayin sama sun tabbatar yanzu tsakanin mu da rana mil 1.93 ne, amma ranar alkiyama Allah zai kusanto da rana gare mu mil daya. Yanzu tsakanin mu da ita mil 1.93, amma za a dawo da ita mil guda. Wannan kamar yadda ya tabbata a wani hadisi, manzon Allah ya ce akwai wanne gumi zai kama su zuwa gwiwa, akwai wanne gumi zai kama su zuwa madaura wando, akwai wanne gumi zai kama su kirji, akwai wanne gumi zai kai musu har wuya, akwai wanne gumi zai masa linzami a bakinsa, ga cinkoso, ga tsananin zafin rana, ga tsananin gigita. Yinin da Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa yawma yafirru al-mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani li kulli imri'in minhum yawma idhin sha'nun yughni. Wani yini ne yafirru al-mar'u min akhi, mutum zai guje wa dan uwansa, dan uwa din nan uwa ɗaya uba ɗaya ne ko uwa ɗaya ko uba ɗaya ko ƴan uwantaka ce ta addini. Wa ummihi wa abi, ranar da mutum zai guje wa mahaifinsa, zai guje wa mahaifiyarsa, wa sahibatihi wa bani, yinin da mutum zai guje wa matarsa duk irin son da yake mata, zai kuma guje wa ƴaƴansa. Allah ya ce li kulli imri'in minhum yawma idhin sha'nun yughni, kowanne mutum a wannan yini al'amarinsa ya ishe shi. Yinin da Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa ya ayyuhan nasu taqu rabbakum, ya ku mutane ku ji tsoron Allah, ku kare kanku daga azabar Allah, inna zalzalata sa'ati shay'un azim, Allah yace hakika girgiza ta wannan yini na ranar tashin alkiyama al'amari ne mai girma, yawma tarawnaha, Allah yace wani yini ne da za ku ganshi. تذهل كل مرضعة أما أرضعت, دكا من شاير وذات شغلتو دنغني دا أبين دا تكي شاير و وتضع كل ذات حمل حملها, دكا من تكي ذات حيث أبين دا يكي تكين تكين تا وترى الناس سكارا, ألا يكي ذاها غمتاني تكين ماي وما هم بسكارا الحال بسشاونا أبو دا دي سنياسو مايبا ولكن عذاب الله شديد, hakika azabar Allah matsananciya ce. To wannan yini da Allah ya sifanta shi a ayoyi masu yawa, amma ga wasu mutane bakwai su Allah ya kebance su, zai sanya su a inuwarsa ranar da babu wata inuwa sai tashi. Wanda aka fara ambata, wanda ya fara shiga wannan garabasa, wanda ya fara shiga wannan matsayi, sai manzon Allah ya ce imamun adilun, shugaba wanda yake mai adalci. Adalci shine sanya kowane abu a inda ya dace. Matukar Allah ya baka shugabanci, kai adalci cikin mulkinka, to kai ne sahun farko wanda zai fara shiga wannan ni'ima. To sai dai gaskiyar magana, duk lokacin da aka yi maganar shugaba, farkon abin da muke tunawa ana maganar shugaban ƙasa, gwamna, minista, kwamishina, sarki, hakimi mai unguwa da dagaci, har mu ma kanmu. Domin dukkan mutumin Allah ya bashi, ko da mulkin gidansa ne, shi ma ana buƙatar ya yi adalci, matuƙar ya yi zai samu wannan matsayi. wato a samu adalci cikin mulkinsa, to shi ma yana daga cikin wanda Allah subhanahu wa ta'ala zai sanya su a inuwarsa ranar da babu wata inuwa sai inuwar Allah. Na biyu, manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce wa shabun nasha'a fi ibadatillah, saurayi matashi wanda ya rayu cikin biyayya ga Allah wajen bin alqur'ani da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam su ne tawaga ta biyu wanda za su samu wannan matsayi. Sannan wato ma'ana na uku, manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace wa rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid, da mutumin da zuciyarsa ta danfara tarataye wajen raya masallatai da ibadu da kuma wato raya masallatai wajen tsaftace su da sauransu. Na hudu, manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace wa rajulani tahabba fillahi istama'a alai wa tafarraqa alai, da mutane biyu da suka yi soyayya dan Allah, wannan wato ma'ana suka hadu akan haka kuma har Allah subhanahu wa ta'ala ya kaddara, wato ma'ana suka rabu, imma rabuwa ta mutuwa, imma rabuwa wato ma'ana ta canza wuri, ko wato ma'ana canza kasa. Sannan na biyar, manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace wa rajulun da'at hum ra'atun zatu mansibin wa jamal fa qala inni akhafu Allah, da mutumin da wata mace tai kiransa akan wato ma'ana yayi zina da ita, matan nan ma'abociyar kyau ce, ga kuma wato ma'ana tana da matsayi, amma yace yana jin tsoron Allah subhanahu wa ta'ala ba zai yi zina ba tunda mallam yazo za mu jero a gurguje. Sannan wato ma'ana na shida, manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace wa rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu, mutumin da ya bada sadaka dan Allah dama ta mika hagu bata san an bayar ba. Sannan na karshe, wa rajulun zakara Allah khaliyan fa fadat aynahu, mutumin da ya ambaci Allah ko ya tuna Allah shi kadai yana zaune, wato ma'ana wannan ya sabbaba ya zubda hawaye. To wa'annan sune mutane bakwai da Allah subhanahu wa ta'ala zai sanya su a inuwarsa ranar da babu wata inuwa sai inuwar Allah.
Ya kamata ku amsa min yan uwa, wai irin katafawan Najeriya, wai irin gidiyon din Najeriya, su bata rasulin labai daya, wai ana wannan zamuzzam daya, kai ko shari'ar Allah yan uwanmu ko ku a tumbike Najeriya, muka so yan uwa hanyar gaskiya, kasa daya wai al'umma daya, ga talakawa na shan wuya, wai tuwon masara sai ka sha wuya, muna ramewa kullum wuya, riga daya wando ɗai don tsiya, kamar mai ciwon yasa don tsiya, ko shari'ar Allah yan uwanmu ko ku a hautsi na Najeriya, mu islam mu kaso yan uwanmu dan shi ne hanyar gaskiya. Sannan ga mulkin danniya, wai sannan ga mulkin danniya, muna kuka fasina dariya, muna kuka fasina dariya, kai ko su bari haka in sun iya, akwai yaki gurɓatacciya, dan uwa na ka tsorace Allah kan aka yi ka zuwa makabarta, ba shi kwanga jini, kai dan uwa na ka tsorace Allah kan aka yi ka zuwa makabarta, da zan fara da sunan Allah, zan salati ga manzan Allah, dan Aminati dan Abdullah ya yi fama akan mu bi Allah kan aka yi mu zuwa makabarta, manzo ya zo da risala dubi girma na manzan Allah ya buga an bugai dan Allah dan uwa ku fito dan Allah mu daukaka la ilaha illallah kan akai ka zuwa makabarta kai dan uwa karka yarda da shirka tunda Allah bai san shirka shi yayo kayayo umminka shi ya haska ka harkokinka dan uwa na ka kyamace shirka kan akai ka zuwa makabarta kai dan uwa na ka tsorata Allah kan akai ka zuwa makabarta kai dan uwa na ka zo mu bi hanya kar ka yarda ka kauce hanya ka zo ga hanyar da ba ta ribaya kar ka yarda a barka a baya ka zo mu dau ka ka kalmar Allah kan akai ka zuwa makabarta kai dubi girma na manzan Allah dubi martaba ta manzan Allah abadan baya saban Allah komai yake sai da yardar Allah mala'ika mutuwa ya aleka ya kira shi zuwa makabarta kar dukiyar ka ta sa kai barna ko ko mulki ya sa kai barna dubu naira irin karuna dubu mulki irin fir'auna kaga sun gama duk lalatar an kira su zuwa makabarta ai in fa Allah ya so a kira ka sai a sa maka ciwon kanka a tattaro maka diddangin ka ana ta sannu kana yin kuka shure shure da wayo Allah bai hana ka zuwa makabarta mala'ikal mauti yau zai tashi zai iso ka kana yin nishi bai bari tunda an aiko shi ya tatsa rai har ya zo ga makoshi yin fitsari da guntun kashi bai hana ka zuwa makabarta gashi kayi gida kan titi ga gilashi kai masa fenti ga wani zaya kwana a titi kai da safa ka hautu eti ko gidan mai baka layi cikin matalauta ai in ka aikata khairi gashi ranki ya fa bashi in ku sharri ka kinga gashi ga ka kai ne gwanin yin kashi gashi yau kuma ka ga masharrin za a kai ka wajen mahukumta babu wanda zai shigo harkarka babanka ba ya jin dadin ka babarka ba ta jin dadin ka dukiya daga kai sai danka sai ka sha dadin ka ka more kanka ta shiga ban mahukumta ka sanya janna ka sanyo boil gobe filsar zamiro boil aljihun ka naira makil dole wata ranka jin dole wata ranka jingi na boil za a ciccire a bawa magada da dan cana za ka je makabarta ga motar ka sai mercedes ka fi karfin motar audi sai jibi da sikilat mercedes kana rangwaji gwanin jin dadi za ka ga na kuran ka kiyama ran da ka tsaya gaban mahukumta ana ta zuga ka kai dan fafa to fa malan ka gane kurefa ko baka mace ba dole ka tsufa kila ka san misali na fa dan uwa na ka tsorace Allah kan aja ka zuwa makabarta sanni yar baba mai paypal gashi yau kin sako boyil gobe ko sai ki sai shaddalin jibu ko ki sako babylin randa duk kwanan ki ya kare da dan cana zaki je makabarta ga gidanka a babban layi ga mata da motar yayi duniya ga ta juyi juyi ga wani zaya kwana a layi me kai wa ilahu ya barka ka tashi baka cikin matalauta kuma kwankaren libulijin gabe ne kyauren gidanka ko rodi ne masu gadinka gasa a zaune da an kwankwasa a ce wane ne in akas ya shigo fa ya koma ba mu haraka cikin matalauta ala ta kuka a wancan layi kai ku sai dariyarka kake yi karin kumallo haɗaɗɗen shayi ga wani za ya kwana a layi me kai wa ilahu ya barka ka tashi baka cikin matalauta